Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-21-25. Haka kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku kuma da sake saduwa da ku a wannan shirin na yanzu. Ni ce Zara Aminu Fage ke tarbanku ga shirye-shiryen namu. A yau saboda wasu matsaloli da muke fuskanta, ba za mu iya kawo muku shirye-shirye kamar yadda kuka saba jin mu ba. A madadin haka, za mu kawo muku hirarraki da rahotanni na musamman tare da waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu fara da wannan rahoton na musamman.
Yanayin dangantakar aiki a tsakanin hukumomi da ma'aikatan yaɗa labarai na daga cikin abubuwan da ake ɗauka a matsayin wani ma'aunin tantance mizanin demokradiyya a ƙasa. Sai dai ɗorewar irin wannan hulɗa na da matuƙar wuya a mafi yawancin ƙasashe masu tasowa, musamman a nahiyar Afirka, inda ake fuskantar yawaitar saɓani a tsakanin waɗannan ɓangarori saboda wasu tarin dalilai. Suleiman Umar Bura shi ne sakataren watsa labaran gamayyar ƙungiyoyin 'yan jaridar Niger, Maison de la Presse.
Mu aikin da muke yi na al'umma ne, shi ne ake cewa da droit de public à l'information. Muna yi ne don saboda al'umma kenan, aikin na kowa ne muke yi. Yau Suleiman, ka tashi kana neman wani labaru, ma'aikata ta gwamnati matsala ne, in kuma ka ga an baka shi saboda ana tambayan a wani wa iya tare da mu, wancan wa ba tare da yake da mu. Kai dai kamar abin ne an ɗauke shi kashi biyu, kamar wanda wani ministir ya faɗi akwai jaridu abokai kuma akwai jaridu makiya, kenan akwai masu sama akwai wani busa sama. To kaga wannan ko ai ba daidai bane a cikin harka ta ƙasa.
A wani matakin rigakafin kaucewa fuskantar matsalolin da ke toye 'yancin samun bayanai, gwamnatin Nijar ta kafa wata doka a shekarar 2011 wacce yake tilastawa majiyoyin hukuma baiwa manema labarai haɗin kai a duk lokacin da suke neman bayanai daga gare su, kamar yadda shugaban kungiyar Onimed Jahar Mamman ke bayani a kai.
Na akwai kuduri da aka ɗauka a nan ƙasar mu ta Nijar wanda ke ba da damar ɗan jarida ya je ya nemi labari, kuma dole ne daidai yadda doka ta ce masu ikon su ba shi dama da kariya ta ya kai ga waɗannan labarin, kuma ya wallafa su idan yana neman ƙarin bayani su ba shi damar ya yi hira da su don su kawo haske a ta yadda aikin ƙasa ta da aikin jarida yana cikin irin ayyuka wanda aka ce service public. Shi ne service public wai ya wuce ka shiga ɗaki kai ka ce kanka kake ma, a'a, daga inda kace jaridan jarida ne, daga inda kake aiki gidan jarida to ƙasa ce kake ma. Daga wannan lokacin labari ya yi ƙarhin naka, me naku ne, na ƙasa ne gaba ɗaya, na al'umma ne. Mu kan mun sai mun zagi ne mu yi aikin na gaskiya don kanmu ba su damar su maida mu nasu, ko kuma su maida mu 'yan adawarsu su ce mu ma tare muke da 'yan adawarsu.
Suleiman Bura ya ƙara da cewa hulɗa tsakanin 'yan jarida da mahukunta a yau wani abu ne da za a iya cewa ta kasu ta rabu.
Relashon ce ko kudance hulɗar yadda take, ba a saya hulɗa ce ga ta nan sak tana tahiya. Tunda yau in dai ba su bane suke neman ku, yau in ku ne kuke neman su, akwai matsala sai an shiga kwama. Sun sani mun sani bayayewa a raba aikin jarida da demokrasi. Jarida ba ta yi ne demokrasi, demokrasi ba ta yi jarida, kenan tare ne suke ba iya raba su.
To sai dai a ra'ayin ministan watsa labarai Salisu Muhammadu Habi, hulɗa tsakanin gwamnatin Nijar da 'yan jarida sai son barka. Ya kuma jaddada cewa ƙofofin jami'an gwamnati buɗe suke ga dukkan masu neman ji daga majiyoyin hukuma.
Tuna ganin dai ga yau dai Nijar ba wani matsala ko guda da 'yan jarida, muna hulɗa da su, muna so abu guda ne ɗan jarida shaude labari wanda zaman tashi kai ƙasar mu gaba, ba wani zai bata mutane ba. Kuma ko da ɗan jarida na siyasa ko wani da yake hulɗa da gidama, ɗan jarida ba ƙaramin aiki bane. Tunda cewa aka yi ga iko ana za a ce shine kamar iko na hudu cikin ƙasa, saboda in babu jarida babu labari.
Ganin muhimmancin alakar aikin jarida da salon mulkin demokradiyya yasa shugaban kungiyar Onimed yiwa bangarori wannan tunatarwa.
Dari-dari tsakanin mu da su shi yake kawo kowa cikin ta yadda aikin shi yake yin kuskure. Lalle da kai kuskure kuma mun san da wannan kuskure ɗan jaridar da masu ikon cewa kowa ya tsaya akan doka yayi aikin shi daidai yanda kundin ƙasa ya tsara, daidai yanda dokokin ƙasa suka tsara, shi mai iko, shi hukuma ta tunkari aikin jarida, shi ɗan jarida ya tunkare su yayi aikin shi ba tare da ya koma na wani ko ya koma makin wani.
Anan minista Salisu Habi na ganin dole ne ƴan jarida su rika tsara suna dubin bakin gatari.
Dan jarida in zo tambayi labari an bashi bayani, amma ka san akwai bayanin da ba da za a basu ba saboda wanda ka saurare ne kila akwai wani bayani da mai iko sani bai hudi. Baka zo ka tambayi mai iko ba, baka zo ka tambayi abubuwa sai ka zo ka yi ƙarya. Kenan gwamma in akwai wani abu a zo a tambaye mu, mu dai za mu ba da abin da muka sani insha Allah rabbi. In akwai abin da ba daidai ba dole dan jarida ce ku hankali a baka zahawa bai da kyau. Daidai ne wannan. Kuma in wani an san yayi wani tuta ko yayi lahi dole a ce wani yayi lahi kaza. Bincika an gazance na gaske ne to kai wannan jarida gobe wannan sai ma an bashi gala.
Rahoton kungiyar kare haƙƙin ƴan jarida ta ƙasa da ƙasa RSF ya bayyana cewa Niger ce ƙasa ta 66 a duniya wajen mutunta ƴancin aikin jarida a shekarar 2019, lamarin da ke nunin ƙasar na ƙara ja da baya a ƴan shekarun nan a wannan fanni. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla, muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne a dalilin halin ko ta kwana da ake ciki a nan Amurka. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan. Kada a sha'afa dai, muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne a dalilin halin ko ta kwana da ake ciki a nan Amurka. Yanzu kuma ga wannan hira ta musamman.
Wannan tattaunawa ta mu za ta karkata ne akan alaƙar ƴan jarida da jami'an tsaro ko kuma hukumomin tsaro. Wannan alaƙar da ake ta magana kullum waya take ne?
Wato alaƙa ce wadda ta daɗe tana kasancewa da mai aikin jarida da jami'in tsaro, ta wani fanni ka iya ce musu dan juma ne da dan jummai. Abin da ya sa suka zama dan juma da dan jummai saboda kowanne al'umma yake wa aiki abinda ake kira public service kuma kowanne al'umma tana amfana tana karuwa da aikin sa shi dan jarida kaman wani hijabi ne ko kuma wani mahadi ne tsakanin sa da mahukunta duk kasar da babu yan jarida babu cikam kullun nakan tuna maganar Thomas Jefferson shugaban America na uku a inda yake cewa kasa ko ce irin kasa ce a duniya za ta iya tabbatar da yan jaridu ba masu mulki amma in ji Jefferson ba za ta tabbata da masu mulki ba yan jarida ba wannan yana nuna cewa yan jarida ba kashin yada ba bane a tafiya irin ta sanan kona irin mulki a ko ce irin kasa a fadin duniya duba da irin rawar da suke takawa wajen karbo sako daga al'umma su danganta shi ga mahukunta su kuma karbo sako daga mahukunta su danganta shi da al'umma shi yasa su kodo shi a tsakiya suke
baya ga waccan alaka ta yi wa al'umma aiki menene kuma hadin jami'an tsaro da su yan jarida
to idan ka duba zaka ga jami'an tsaro da su da yan jarida kamar yadda nake ce maka dan duma ne da dan jimmai su jami'an tsaro kamar yadda tsarin mulki na kasa ya tanada su ne alhakin kula da lafiya da rayukan al'umma ya rata a wuyansu su kuma waɗannan su ne waɗanda suke sanar da al'umma abubuwan da mahukunta masu mulki suke a kowace irin siga ta mulki musamman a mulki na demokradiya kuma kodo na lokaci zaka gansa tare a wajen aiki duk inda kaga jami'in tsaro zaka ga dan jarida musamman a tarurruka waɗanda ake yi domin al'umma wanda masu mulki suke wato kusan gaya wa al'umma irin abubuwan da suke yi
suke
baje kolin su to ba inda zaka ga dan jarida ba kaga jami'in tsaro ba kuma duk inda kaga jami'in tsaro zaka ga yan jarida ka fada da ka fada suke aiki a lokaci guda
duk da wannan alaka da ka fada ta dan jumma da dan jummai amma kullun baka rasa takaddama tsakanin bangarorin nan biyu wai me yake sababa ta ne
wato abin da yake kawo su jami'an tsaro kudu shi da yan jarida ake kofsa kuma galibi mu anan kasashen mu masu tasowa zaka ga irin waɗannan rigingimu suna hada yan jarida da jami'an tsaro amma kuma wasu lokuta zaka ga ko a jami'an tsaron zaka ga waɗanda suka kai matsayi na koli ma'ana masu manyan makamai su suka fi gane darajar yan jarida wanda zaka ga galibi a kowane irin yanayi ko a mataki na jiha ko a mataki na tariya duk lokacin da aka ce an kawo sabon commissioner yan sanda misali ko sabon director na DSS misali ko sabon wani jami'in tsaro dai wanda aka bashi alhaki rike wata jiha a matakin sa na farko zaka ga yan jarida su yake fara nema kuma duk lokacin da ya kira yan jarida bayanin da yake wa duniya shine duk wani aiki na da zan yi ba zai taba inganta ba ayi wa al'umma aiki na ba tare da na samu hadin kanku ba misali zaka ga idan aka kawo sabon commissioner yan sanda ya zo da wato azama ta yin aiki a duk lokacin da aka ce an danke masu laifuka daban-daban kama ga waɗanda ake zargi sun aikata fashi da makami kama da wanda ake zargi sun aikata irin laifin satar mutane kama da wanda ake zargi sun aikata abin da ake kira damfara wanda mu muke cewa 419 kama da waɗanda ake zargi sun tada hankalin al'umma a mataki iri-iri zaka ga irin wannan yanayi shi jami'in ɗan sandan da aka kawo zai kula da wannan jiha ya kira yan jarida ya baje kolin hulun waɗannan masu laifin da kuma irin abubuwan da aka same su da shi a hannu kamar irin makamai da dukkan wasu abubuwa na ta'annati da za su yi wa al'umma to kaga anan idan su yan jarida ba su ba da haɗin kai ba ba su kuma yi tallar wannan kwazon da shi jami'in yan sandan yake yi ba to duniya ba za ta sani yayi ba waɗanda suka naɗa shi ma ba za su san yayi ba to kaga anan gurin ɗan jarida ya zame wa jami'in tsaro dole akwai kuma matsayin da ake kallon yan jarida waɗansu jami'an tsaron suna ganin ɗan jarida kamar barazana ne ga shi duba da kai duk lokacin da ka je zaka ɗauki labari ko zaka yi aikinka ko zaka yi bincike na kwakwaf musamman irin binciken nan wanda ake kira investigative journalism wanda ake bincike a gano kwakwaf ɗin gaskiyar lamari jami'in tsaro wani lokaci ya kalli ɗan jarida kamar mai tonon asiri ne kuma idan ka kalli aikin jami'in tsaro zaka ga cewa duk labarin da ɗan jarida yake samu shi ba ɓoye labarin sa yake ba bambancin su da jami'an tsaro akwai bayanan sirri waɗanda jami'in tsaro ke tattarawa wanda kuma ba lalle bane bai ga al'umma
yawa dama a wannan gabar dama abin nake so in ga ma dama su ƴan jarida ana zargin su da cewa ana zargin su da fallasa abin da bai kamata al'umma su sani ba a wata gabar da bai dace su sani din ba musamman al'amuran da suka shafi tsaro
to kaga misali da kai haka sai ka tuna mun wani abu da ya faru tsakanin kamfanin bugajerin Daily Trust da kuma komandan da yake kula da wannan tafiya da ake na kokarin dakile irin barazana da ake ta master da kayar baya a arewa maso gabacin Najeriya a Maiduguri a inda ita jaridar Daily Trust ta buga labari a bisa ga doren kafofin da tace majiyoyin da suka shaida mata na irin shirye-shiryen da su komandojin sojan da suka yi a filin daga na irin yadda za su farma da abokan gaba waɗanda ake kokarin dakile wannan matsala abin ya kawo kace na ce wanda kuma daga baya ita rindin sojojin kasar nan take ganin kaman matakin da jarida ta dauka na fallasa irin tsare-tsaren sirrin da su hukumomin sojojin suka yi a matsayin cewa zai iya kawo barazana ga rayukan su da karanmu da suke filin daga suke yaki to anan na kalli abin to ta fuska guda wanda kuma in an bi ta kwarawa abu ta mabi so dan duk a lokacin da ake so a ga an tabbatar da tsaro na kasa kuma duk lokacin da aka ce akwai barazana ga rayukan al'umma to koda akwai mataki ne freedom of expression na yadda ake da yanci faɗa albarkacin baki a matsayin na aikin jarida idan aka ga duk rahoton da aka buga zai kawo barazana ga national security to za a iya aje wannan labari ba za a buga shi ba duba da irin illar da abu
zai tsaron kasa
sha'anin tsaron kasa dan sha'anin tsaron kasa yafi dukkan wani interest da wata bukata wanda za a iya gabatar da ita a tabbatar da ita da sunan wai ana da yancin da za a yada labarin.
To madalla kuna sauraron shirye-shiryen na musamman na sashen Hausa na muryar Amurka ne da muke kawo muku a sanadin wasu matsaloli da muke fuskanta yanzu a Amurka. Ku shakata da wannan kafin mu ci gaba. Kawo muku shirye-shiryen musamman ne a sanadin wasu matsaloli da muke fuskanta a yanzu. Yanzu kuma bari mu kammala da wannan tattaunawar ta musamman.
Ayo mama ya tare da wa'ansu baki na musamman Malam Abubakar da Malam Hawwa wanda zamu tattauna da su akan karatun Braille. Wasu mai sauraro kun san ma menene karatun Braille? Bari mu ji daga bakin su. Malam Hawwa bari mu fara da ke. Kin san an ce so so ne amma san kai yafi bari mu fara da maciyar uwata. Wai Malam Hawwa menene ma dai Braille din nan?
Jama'a assalamu alaikum. Wato kan shi Braille karatu wani karatu ne na mutane wanda suke da matsala na ido ko kuma wanda suke da matsala na karanta rubutaccen rubutu wanda zaki gan shi a dige-dige yake fitowa kamar digo-digo haka sai an shafa da hannu ake jin shi
wato wannan karatun ne da muke ganin kamar mutane a makafi ko masu malarura ido suke amfani da shi kaga littafi kawai da hujjuji malam Abubakar za kara
so shi asalin rubutun Braille din kamar yadda ta faɗa ma asali tun zamanin da sojoji ke amfani da shi asalin Braille din ma sojoji ke amfani da shi daga baya ne aka sami wani makaho mai suna Louis Braille shi ne aka maida shi ya zama na makafi yawa inda aka samu sunan Braille din kenan
to shi wannan rubutu na Braille daje daje ne dugo daya dugo kaza dugo kaza to ta yaya kuke iya bambance wannan kuma aka maida shi kalma
eh kowane rubutu kowane kalma zan ce kenan na ABCD yana da nashi dugo A tana da nata daban B nashi kowane yana da nashi to haka ake bambancewa A da nata B da nata haka duka har zuwa Z
to daga wani mataki ake fara karatun nasa kuma yana da aji
no you just kawai normal yadda sauran mutane masu lafiya suke karatu kamar daga nursery shi ma haka ake fara karatun shi daga nursery har iya inda mutum ya ga zai iya tsayawa da karatu
so kenan duk wani littafi na sani irin na bangaren ilimi a kimiya ne fasaha ne tarihi ne da duk abin da muka sani da idaye-idaye da yarurruka duk ana iya rubuta shi da Braille
din eh ana iya rubuta shi da Braille ba wai akwai su bane wasu akwai wasu kuma babu sai dai in kai ka dauka ka kai a maida maka shi irin wannan rubutun na Braille
to akwai malam Abubakar akwai wasu abubuwan da kuke amfani da su kamar machine ne ko kuma wasu na'urori ne wanda suke taimaka muku yin shi karatun Braille
eh akwai shi na farko akwai writing frame slate kenan akwai kuma stylus abinda kamar yawa zaki sa paper ki a ciki sai ki dauko wannan biro din naki wanda yake cewa mai stylus
so sai ki dinga
sannan kuma akwai braille machine shi ma braille machine din kamar wace ne amma shi yanda typewriter yake haka zaki sa paper shi amma shi zai fito miki da huji-huji ne shi wannan yafi writing frame sauki idan ka iya amfani da shi amma wani kuma zaki ji cewa shi writing frame yafi mai sauki ni kinga kamar ni gaskiya na fi yin amfani da writing frame akan shi braille machine na fi so yin amfani da writing frame saboda ba zan ji nauyi ba zan iya kowane irin rubutu zan rubuta shi da wannan writing frame din saboda shi wancan idan baka wannan sosai ba ma baka tsaka lura sosai ba zai hahade maka rubutu din shi braille machine din shi ma to kin ji bambanci kenan
to shi a karatun braille din nan tun da naji a an ce kalmomi ne akwai na gidaya kuma akwai na karatun larabci haka da kowan sauran yare
tabbas akwai shi dukkan akwai arabic akwai numbers na 1-2-3 duk akwai su
wato 1-2-3 gidaya kenan
tabbas da
to duk abinda aka samu akwai dadin sa da rashin dadin sa wai shi me ne matsalolin amfani da shi braille din malam Abuka
to matsaloli kafin ka iya ne wurin koya ne da ka fuskanci matsaloli amma kuma muddin in ka iya zaki ga to shi kenan abun ya zama sai dai tarihi sai dai kai ka koya ma wasu
ma to kamar wa'ansu matsaloli lokacin da ake koya
yawa matsalolin wuraren yanda zaka rike dot dot din shi dugo dugo saboda ayin da shi za a fara maka kamar yanda zaka fara ABCD to shi za a fara koya maka wannan dot din so in ka riga ka iya shi sai a zo a fara rike hannunka za a yi ka fara iya rubutu in aka rike hannunka za a ce to rubuta mun A zuwa kaza so da haka wanda idan ma baka yi ba za a gana maka azaba don gaskiyar magana yadda ake treating din mu ana treating yadda kai ina ga yadda ake treating din mu ma yafi yadda ake treating din masu lafiya kalau gaskiyar magana
kamar sojoji ake mai
yawa gaskiya dan ba wani magana a ce wai yau kana da nakasa za a yi treating din ka a hankali a'a treating din ka za a yi yadda kana da lafiya kai ma za a yi treating din ka kuma za ka in ka iya sai dai labari
to kai magana cewa za a saka kai rubutu shin in ka tashi rubuta ABC din zaka rubuta wato A ba cha da koko A shi ma rubutun braille din zaka rubuta a wannan ne
shi ABC din zaka rubuta din za a ce maka ka rubuta mu A.1, B.1 to misali dugo dugon kenan shine wannan kalmomin na ABCD din da za a ce ka rubuta farko za a ce ka rubuta zuwa A kamar zuwa D daga nan sai ku yi sama har ka je ka rubuta shi zuwa Z daga nan kuma sai kuma yanda za ka rubuta 1-2-3-4 a ce ka rubuta mun zuwa 1-2-10 a haka bi har ka zo ka ga ka wani yawon yaro kan taka
haka ne to malama Hauwa wani matsaloli ne shi Braille din suka fuskanta lokacin da kike abin
nan a gaskiya ni kam na fuskanci matsaloli da dama saboda kasancewa ni wannan laluran daga baya ni same ta to sannan ni nazo na koyi wannan ABC din na iya to har yanzu ina zan iya cewa ina da wannan matsalan bani da speed bani da sauri ban iya karanta shi da sauri rubutun ma haka bana iya jin sauri ba kaman wanda yayi shi tun daga primary ba ya dai kin ga an dade ana yi to ni kuma na just kawai bayan na gama secondary school na samu abin nan to shi yasa har yanzu ina fama da wannan challenge din na gurin rubutawa da karantawa
to akwai ai amfani a cikin kowane abu menene amfanonin da kuka amfana shi na kasancewan ku inda suka karatu akan maganar Braille Malama Hauwa
amma gaskiya na amfana da Braille sosai saboda a dalilin iya karatun nan da nayi na Braille gashi har na koma na shiga jami'a har nayi karatu yanzu haka ma ina shekarar karshe na jami'a na wani karatu
kuma kina iya kin iya karantawa kin yanki
ai tabbas na iya karanta shi amma ba da sauri ba wurin rubutun shi kuma tabbas kin ga yadda banda cewa akwai ABCD akwai full spelling da ake ABC da wani ne din nan akwai kuma wasu alamomi da aka yi kaman in za a rubuta THE akwai alamar da za a yi kawai a saka ta ba wai sai an rubuta ta T daban H daban E daban ba to akwai irin waɗannan alamomin wanda su kuma hawa-hawa ne mataki-mataki kamar yadda gidan sama yake steps haka haka yake to akwai iya step din da gaskiya nake iya karanta akwai iya wanda kuma ban kai wurin ba ta kur hayyan su
to malam Abubakar akwai buƙatar a inganta karatun Braille din a Nigeria
eh gaskiya akwai buƙatar shi saboda har gobe primary ne kawai ake yi nake yi sauran da ake ga hada mu ake kuma
wato babu makarantar gaba da primary a masu karatun Braille
babu iyakacin shi
primary
ina da tabbaci iyakacin saboda ni nan na shago mun shago gurmaya na shago gurmaya a makarantar lokacin da muke tare da mutane
masu gani
mun shago gurmaya wani lokaci zaka ce a zo a karanta maka note wallahi talla kana ji kana gani sai dai ka hakura ka bi ka zo lokaci sai ka bada kuɗi a zo a karanta maka wani lokaci a ce maka zan ci abinci a dinga maka dai wasa da hankali iri to kin ga ko muna buƙatar mu ma inda koyon da za a yi a inganta mana namu a samu secondary school din na gaba da primary kenan wanda na makatun ne kawai zalla su ma su ci gashin kansu yanda kowa ke wannan din shi masu ganin ke yi da kansu su ma kuma mu ma a zo a yi yanda mu ma ba mu da wani matsala ba mu da komai mutum ba zai fuskanci matsala ba saboda mu yanzu a ko'ina mutum mutum da ka riga ka gama primary nan to ka shiga kuma cikin matsaloli ma dai kawai
ke wato dole sai dai in ka shiga makaranta ta kowane ta kowa da kowa
eh ita ma din ba kowa ke daukar ka ba
saboda me suke ce
kana zuwa za a ce maka ai su ba sa daukan makafi ba za su ta duba su gani
ko zaka iya
yawa ko zaka iya ko ba zaka iya kai za a ce maka mu makarantar ba ma daukan makafi
to yaya kuka manage kuka ina ku karata
to tun daga Ministry of Education ne wato ma'aikatan ilimi suke idan ka zo za a baka takarda sai ka kai can makarantar ko Zaria ko mu dai anan yawanci Zaria ne maza ko fadan kaje a kafancin maza kenan in kuma mata ne jijigan kuwa ake tura su aje nan Kaduna kenan so za su baka takarda su kaje sai ka kai ma makarantar to mutum suka ga wannan rubutu to shi za a aishe ka to da haka ne har aka saba ake daukan makafi don makarantar combination ne akwai makafi akwai guragu akwai masu gari mu a inda muka yi Zaria kenan a lauta wuta akwai makafi akwai guragu akwai kuma masu gari to aka je muke ta fuskantar kalubale muke fuskantar kalubale har Allah ya sa muka gama
to malama Hauwa ke ma a naki ra'ayin kina ganin ya za a iya inganta karatun wannan na Braille kuma yana da muhimmanci a inganta ba
gaskiya tabbas yana da kyau a inganta karatun yadda malam Abubakar ya magana yake cewa a ware mana makaranta na masu bukata ta musamman daban na masu lafiya daban ni ana wara a yanzu ce bai kamata a ware ba saboda cuɗanyen mu da mutane masu lafiya shi yake kawo wayewan kai da fahimta da kuma rage kyaman da ake mana a cikin al'umma so cuɗanyen mu da su yana da kyau har kullun har
kina nufin duk da cewa kuma kun shiga karatun da suke shi ma kuma shi kuke yi kuna da ilimin amma duk da haka kuna samun wariya tsakanin ku da su
tabbas har yanzu muna samun wannan wariyar a cikin al'umma wanda kuma ya kamata ne a gyara shi tun daga kan majalisar doka na ƙasa da na state da na shi kanshi commissioner kamar yanzu na education ya kamata a ce in so samun nan garin shi ya ba da izini cewa kowace makaranta a ringa daukan mutanen mu suna yin karatu a cikin normal mutane kuma duk wanda aka yi ma wani cin zarafi ko wani abu su fidda wasu ka'idoji da dokoki na hukunci wanda za a yi ma wanda suke wannan abu
da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku a sanadin matsalolin da muke fuskanta sai a dakace mu a shirye-shiryen mu na gaba masu zuwa a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ce Zahra Aminu Fage nake muku ban kwana da fatan a huta lafiya.